voahausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. Masu sauraro, a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha da kiwon lafiya, inda a yau 9 ga watan Yuni na shekarar 2020 za mu ci gaba da maudu'inmu na makon da ya gabata akan batun almajirci, yayin da ake tacece kuce akan haramta tsarin a jihar Kaduna. A makon da ya gabata mun ce za mu tuntubi gwamnati domin jin ainihin yadda suke da niyyar aiwatar da wannan doka. Ko menene hujjar gwamnati?
Da muka ce a zauna a gaban iyayensu samu kulawa ta musamman kamar yadda danci da dana da ɗan gwamna da ɗan majalisa zai samu kulawa, me yasa sai ƴaƴanmu sun ci sun rage sannan ba waɗannan ƴaƴan? Duk kuma ba ma kallon irin wannan, domin shi ma kanshi wannan zalunci ne kuma haƙƙi ne.
Zara, kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye da ɗalibai da ma malaman tsangaya ko islamiyya a zauren tattaunawarmu a makon da ya gabata. Amma saboda ƙarancin lokaci ba mu samu damar kawo muku ƙarshen tattaunawar ba. A yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar a zauren muhawararmu.
Sannan za mu ji ta ɓangaren gwamnati akan wannan batu
da ma yadda wata jiha take da niyyar tunkarar wannan lamari na almajirci.
Sannan a wannan makon ma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Sun kwana biyu zanga-zangar da ake ta yi a nan Amurka ya sha gaban zancen annobar COVID-19, amma na ga har yanzu dai mace-mace na ta ƙaruwa.
Ai kuwa dai, da fatan dai har yanzu kuna ɗaukar matakan kariya. Ni dai har yanzu ina taƙaita fita duk da cewa an sassauta dokar kulli, kuma ina ƙoƙarin yin nesa-nesa da mutane idan har fita ya kama ni.
To masu sauraro, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce menene ra'ayinku akan haramta tsarin almajirci a jihar Kaduna. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Kadora da gagadin Fulani Warji. Alasa na faɗi sunanka daidai, yace muna tarda Allahwa dai game da wannan matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na hana almajirci.
Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Suleiman Machika daga jihar Kebbi, yace yau da gobe ikon Allah gaskiya hana almajiranci bai kamata ba, domin neman ilimi ne dan su ma suna da ƴancin su, sai dai kuma gwamnati ta hana su yawo a tituna. Ku tashi lafiya.
To zara sai kuma amsar Kabiru Musa, yace yayi daidai wallahi, saboda me komai na walakanci sai a ce mu Hausawa kamar mun fi kowa talauci? Masu cewa ayi bara
Yaran su guda nawa suka kai wa malami domin su yi almajirci? Kuma haƙƙin su ne su kula da yaran da suka haifa? To Mallam Kabiru, ina gadi in ka kasance da mu bangaren gwamnati za ta amsa maka wannan tambaya taka.
Sai amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Jamilu Musa Saballahi da Fatima Zaman Dagi daga ƙaramar hukumar Birnin Gwari jihar Kaduna, inda suka ce a gaskiya hana almajiranci a jihar mu ta Kaduna ko kadan bamu ji dadi ba, domin kuwa tamkar an hana ma jama'a ƴancin su ne.
To shi kuma Gambo Baburu daga jihar Yobe cewa yayi salam yau da gobe. A gaskiya bana goyen bayan wannan dokar, saboda dokar ba za ta haifar wa jihar da mai ido ba. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Shi kuma Prince Adam Abubakar bin Ali daga ƙaramar hukumar Kubau yace ni dai bana goyen bayan hana almajiranci, domin kuwa dukkan manyan malaman mu ba wanda ba su yi almajiranci ba. Maganar cewa wai dan a hana su bara ne yasa hana almajiranci ƙarya ne kawai, ko an hana almajiranci a lokacin nema barazana ta ƙaru.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Musa Usman da activist Usman Aliko da Nura Abubakar gidan Abba, inda suka ce babu adalci. Ya kamata idan akwai hanyar ciyar da su almajirai muna maraba, amma ba wai a hana su ba.
Amsar Sepiano Abubakar daga Giwa yace gaskiya hana almajiranci zalunci ne, ko kadan babu adalci. Sabili da dokan Najeriya ta ba kowane dan kasa ya zauna a ko ina yake so, amma sai gashi wasu suna nema su hana saboda zalunci. Allah ya kyauta, amin.
To shi kuma Umar Hassan cewa yayi duk wanda kaga ya damu da hana almajirci to ɗaya cikin biyu ne, ko ba zai iya ciyar da yaran da ya haifa ba, ko kuma shi kansa malamin su ne kuma yana ci daga gumin su.
Aminu Musa yace maganar hanawa bata taso ba, amma kuma game da bara da suke yi ba abu bane mai kyau. Yana da kyau kowane uba in zai kawo ɗansa ya zo masa da kayan abincin da zai ishe shi.
To sai kuma amsar Ciroma mai turare Dumijiya daga jihar da magaram Niger, Alasana faɗi sunan daidai, yace salam yau da gobe. Hakika ni ba dan Najeriya bane, amma har ga Allah bana goyen bayan hana almajirci da gwamnatin jihar Kaduna ke kokarin yi. Allah ya kyauta.
Ita kuma Halima Hassan tace hana almajiranci ba abu ne mai kyau ba, a dai duba a yi gyara.
To Zara, sai kuma amsar Dauda Garba Baushi, Alsana faɗi sunan daidai daga jihar Maradi Niger, yace muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta gaggauta janye wannan dokar hana almajiranci, san bai dace ba.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Traki Yusuf, yace wannan mataki yayi daidai a gunmu. Duk wanda ya haifi ɗa to haƙƙin kula da tarbiyya da lafiya da ilimi da ciyarwa da gun kwana na kan shi ne, ba a tura yara suna bara ba, suna kwana da yunwa da ƙazanta, baya cikin tsarin musulunci. Iyaye ku ji tsoron Allah, ku ba wa ƴaƴanku haƙƙin su, ba ku tura su bara ba, da yawan su su lalacewar su kenan. Allah ya ganar da mu, amin.
Kama sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Kama sauraro, yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim, domin jin ƙarashin yadda iyaye, malamai da ɗalibai ke kallon wannan lamari na haramta almajirci.
Goyen bayan gwamnati ko kuma dai kana tunanin da a je bar tsangayin su yi tsarin su a gyara wani abu?
To ita gwamnati idan da gaske take, mai da nashi ana faɗi, in da gaske take ta nemo su malaman tsangayin ta zauna da su. Ni a Najeriya ai akwai tsangayin da ba ita gaske ba, wallahi in ta gaba ka karatun tajwidi kallon za su koyar kuma duk tajwidin da kake nema da ulum din su kuma suna karanta. Misali ka je zawuya gusau, kaje irin su Borno din gidan wani Sheikh Adam dan Kellori, ko kuma irin Bauchi wajen Maulana Shehu Dairo a can Bauchin kadin ya suke yi. Min a yanzu kan dauki kamar tsangayin Shehu Dairo Bauchi, akwai yaran da ni na sani ko ince malamin da na sani a tarihin shi ya taso daga wannan karatun, yau professor ne a ɗaya daga cikin jami'a
a matsayin almajiri?
Daga almajiri ce fara yanzu alfarfesa ne a wani ɓangare na ilimin na boko ma. Da wannan ya biya bi tsani saboda su tsarin su daban. Za ka ji yaro ya iya turanci ya iya larabci. Har ma akwai wasu 'yan kasashen waje maganar cewa a daina kawowa wannan ba hujja bane. Abin da yasa mu muke magana saboda dokar Najeriya ta ba ɗan Najeriya dama ya zauna ko a ina a Najeriya. Ko ina ya zauna a Najeriya ba ta da dama ta ce za ta hana shi. Illa ta nemo su kai ku zo ga dalilin mu baƙin wannan. Shi yasa ni kuma ina da wani ra'ayi. Cewa 'yan bokan mu ba sa son addinin musulunci ni kuma ina da. A'a. Ba sa so bane. Ba su samu mashawartan da za su karantar da su yadda za su tafi ne akan daidai ba. Magana ta gaskiya shi ne ba wai ba sa son karatu alƙur'ani a'a ba sa ba alƙur'ani muhimmanci saboda ba su masu ba da shawara na don Allah. Duk masu ba su shawara mafi yawa suna ba su shawara irin yadda mai girma gwamna yake so a ba shi shawara ne.
Abin da yake so ya ji.
Abin da yake so ya ji. Amma in da a ba shi lillahi fillahi. To ya dace ne a nemo su masu sanya barin ga muke wani abu da ya faru jiya. Je muna magana da wani daga cikin alƙalin jihar Kaduna. Muna magana da shi yana da makarantar tsangaya ya ce an taɓa lokacin waccan gwamnati ta baya kafin wannan gwamnati. Ina ce gwamnatin ba shi ne gwamnatin PDP sun fitar da tsarin almajirci da tsangaya. Ya ce da aka zo a ce an ce nan garin Kaduna an kafa. Wai sai aka zo shi yana tsangaya aka ce ba da ɗalibi almajiri kwada. Ya ce to maganar tsangaya an ce an ɗauki nauyin almajirci amma a ba shi. A yi ba da ɗalibi ɗaya yana da ɗalibi sama da mutum 200 a yi ba da ɗalibi ɗaya kuma a je a yaɗa a rediyo cewa an karanta da ikin gaba gaskiya ba ne maganar muke gani ke cewa babu gaskiya a cikin cewa suna so su tafi da tsari in suna so su tafi da tsari a ɗibi waɗannan malaman tsangan
wanda abin ya shafa
ai suna nan. Wallahi a tafi da su manyan kasashen Laraba kamar yadda shi ma ɓangaren ilimin boko minista
yake
a je a gano me suke yi don a maida shi a zamani ya tafi kuma a zamani domin yanzu in kin je kamar gusau da nace zawiya akwai ɗaya daga cikin makaranta Sadiku Sadiq maganar da nake da ke yanzu yana cikin alƙalai na karatun alƙur'ani ba ma Najeriya ba ina san kusan a duniya kuma karatun alloyi amma larabcinsa na nan karatunsa na jami'a sai yana nan da sauransu sai dai kawai ya za a yi a zamantar da abin a gyara abin maganar rashin tsafta da sauransu a gyara wanda za ka ga har yanzu a ƙasashen Laraba kamar yadda na faɗi a baya za ka ga yaro ya roƙo allo ya shiga. A cikin tsabtar shi Allah ba cikin tsabtar shi
daga gidan iyayensa
a wani an kai shi mu ma nan ba muna ɗiban yaran mu kai boarding school ba
haka ne na karantar boko
makaranta ta boko in har za a kai to menene za a ce kuma alƙur'ani kuma albishirin ki maganar almajiri da ake almajiri ba fa almajiri kalma ce ta larabci yasa shi larabci duk inda ka ji Hausa an ce al to larabci almajiri daga almuhajirin ma'ana wanda suka hijira daga wannan garin suka koma wancan garin neman alƙur'ani kuma da yanda ake ko baran ma ba irin da ake asali yadda bara ciki kamar mutanen kamar da gasa sai su ɗauki 'ya'yansu ke tunin wada saboda yaro shi kuma gaban iyayensa na yin karatu sai a ɗauko yaran tunin wada a kawo rigasa sai aka ba su wani alami na idan kun je mu mutanen unguwa mun san yaran mu ba suna tunin wada su ɗan tunin wada su taimake mana yara ɓangaren abinci a da can da ba a yi yawa ba da kuma san kai ya yi yawa ba wani alami za mu gane wannan yaron yana da bambanci da 'yan gari in ya zo gidanka zai ce allazi wahidun kaga sunan Allah ne eh ina ta annabi ko an ci an rage da an fani dama akwai kwanan sa da aka ajiye masa ba ma wai a ci an rage bane
eh ba shi gargalo ba
a'a za a dauko kwanan nan nashi a dauko ya ci sannan wanda ya kai matsayin da ba zai je wannan bar ba shi kuma lokacin babu ruwa magidanta suna cin abinci a kofar gida zai zo zaman sani za a dauko a bashi shi da ya ci abinci abin da yake bukata ya koma ya karatu Qur'ani za su haddace
alƙur'ani
ba tare kuɗi zo ba yana haddace alƙur'anin nan ya kai rubuta zai koma wasu ulumomi to yanzu zamanin da yanda ita al'umma ta canza su ma makarantun suka canza amma waɗancan makarantun ɗangoyo ai suna nan kuma suna ai yanzu ana samun yara managarta saura wanda suka taso ne na yanzu za ka samu shi ma malamin bai da faqidu shay illa yubi wanda bai da abu bai ibada sai ka samu yanzu an samu wajen ya zo wajen karantarwa shi ma bai iya karatun ba. Shi yasa abin ya zama shi kamar neman kuɗi amma in an koma na wancan ai babu neman kuɗi a ciki ko da ana taimaka wa malaman to ga yanda ake to da zamani ya canza kuma wancan makarantu har yanzu na san wata makaranta a jihar Kano wanda wasu matasa suka bude wannan makarantar mu a nan unguwa akwai yaran da aka kashe shekara uban shi yana kashe mai makarantar allo yana kashe mai yaran 150 ko makarantar allo ce cewa an hana karatun allo bai dace a yi amfani da wannan a canza lafazin a zamanin tattalin abin din ci gaba don kar a juya ya zama kokarin
wajen gyaran ido, gyaran gida a kashe ido. Shi Allah yana nan kuma shi zai kare Qur'anin sa kuma ba yanda za a yi da Qur'anin sa. Amma in dai Qur'ani kake nema nagartacce da rubutu da komai, dole a koma wannan karatun allo da tajwidin sa da komai. Akwai tsangayoyi waɗanda suna da wannan, idan suka zo suna karatu to ko su dai sai ya tsara musu a karatun Qur'ani. Duk muna da su yanzu a Najeriya, kuma har yanzu competition na gasan karatun Qur'ani aka fita kasashen waje, waɗannan suke cin gasan karatun Qur'ani. Ko bana wanda ya ci zaka samu dan Maiduguri, in kika ba za ki samu Qur'ani ma'ana karatun allo yi. Su da aka cewa an hana karatun allo, ba cewa za a hana karatun allo. A zamanantar da karatun allo, gwamnati ta duba ta zamanantar da karatun allo don samun ci gaba.
To malamai, na gode. Fatan gwamnati za ta ji abin da suke
sha'afa. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe.
Zara, ina so in san ke ya kike kallon wannan lamari.
Ni dai abin da na fahimta shine shekarun da aka kwashe ana ta maganar almajirci, barane ba a so amma ba neman ilimi ba.
A yau dai ra'ayin mu ɗaya ne akan wannan batu. Maganar kuma tsare iyaye da suka kai yaransu almajirci, bari dai mu ji bayani daga wajen Hajiya Hafsat Muhammad Baba, wato kwamishinan harkokin mata a Kaduna da take tsa ido akan wannan lamari. Ga hirar shi da Binta Muhammad.
Menene matsayar gwamnati akan wannan maganar cewa an kashe maganar makarantun allo kuma an hana iyaye fitar da yayansu zuwa wani makarantan a wani jiha?
To, kin ga zan yi miki magana kashi biyu. Na farko, maganar karatun Qur'ani bamu hana ba a jihar Kaduna. Dole ne mutum ya sa addinin shi, dole ne ka koya ma yara addininka. To bamu hana wannan ba. Na biyu, abinda muka hana shine mun hana a dinga ɗaukan yara daga wannan wuri zuwa wannan wuri, ana yawo da su, ana barin su suna su za su buga a kansu, su za su nema kansu abinci, su za su in ba su da lafiya rasa yadda za su yi tsaya wa cikin kumokara da sauransu. Mun san cewa a jihar Kaduna abin da muke kara jaddadawa shine iyaye san hakkin da ke kansu na kulawa da ƴaƴansu, kuma su saka ƴaƴansu a makaranta, ƴaƴansu su je makaranta su dawo suna gaban iyayensu, saboda tarbiyya ma ƴaƴa tana gaban iyaye ne. Ba kawai su ɗauka su danka ma wani mutum ya je kawai ya tafi da su baya wannan jiha baya wancan jiha ba. Sannan yaran nan kuma in kika duba za ki ga cewa ana azabtar da su. Yanzu damina ma ta faɗi, za ki ga shekara da su ƙananan yara suna faman noma a cikin gonaki da sauransu, kuma ba gonar iyayensu ba. Saboda haka shi yasa wannan tribunal ta ɗauki wannan mataki. Amma kuma yadda kika magana, akwai doka, doka kuma za ta fito, ana aiki a kai, domin dokan nan tana ƙara jaddada mahimmancin iyaye kulawa da
ƴaƴansu. Kuma wani tanaji kuka yi na tabbatar da cewa abin nan ya tafi kamar yadda kuka tsara, na cewa ba za yara ba za a dinga fitar da su zuwa ƴan sojojin makarantun allo ba?
To kin ga yanzu kamar maganar da nake miki, na tabbatar jama'a suna ji kuma iyaye suna ji. Muna amfani da kafafen watsa labarai, muna amfani da ganawa da ya kamata mu yi tare da duk wani mai ruwa da tsaki da ya kamata a yi magana da shi. Kuma sannan jihar Kaduna ta riga ta tanadi ilimi na zamani wanda kyauta ne tun daga matsayin primary har zuwa kai secondary. Saboda haka kamar yadda mu ma muka yi Hajiya, mu je makaranta mu samu ilimi na zamani da safe, mu dawo da rana mu dan huta, sannan kuma da yamma mu tafi makaranta mu je mu yi karatun Qur'ani da sauransu. Haka muke so iyaye su dinga yi, domin kamar yadda na ƙara jaddada miki kuma zan ƙara jaddadawa, tarbiya tana hannun iyaye ne. Kuma zan ƙara cewa Hajiya ba mu kadai ne musulmai ba, akwai musulunci a kowane yare da kika sani, amma ba harshe shi ke bari ƴaƴan shi suna tafiya suna irin wannan gararan ba, sai wasu sun ci sun rage sannan su bashi, yana tafiya da ƙazuwa da kirki da ciwo a jiki, ba kulawa, babu tsafta. Saboda haka wannan ma shi kanshi ɗauka alhaki ne na yaro, domin yaran nan ba su da murya, ba kuma su da iya yanda za su iya yi su kare kansu, ko da wani abu ya same su ba za su iya kare kansu ba.
To Hajiya, tsarin ilimi na bai daya, karatu, iya karatu da rubutu a kowane harshe ma daya daga cikin abinda aka tabbatar da cewa shi ma wato ilimi ne ko in ce karatu ne. To kuma shi ma wannan tsari na karantarwa na karatun allo wanda yara suke koyar, suke koyan addini da shi da kuma larabci, su ma kila wani tsarin nasu ne wanda suka yarda da shi iyaye da kakanni kamar yadda suke faɗa. Ba ku ganin kamar kun shiga haƙƙi na irin waɗannan mutanen da suka yarda da shi wannan tsarin?
Eh, to waye ya fi shiga haƙƙin wani? Dan ƴaƴan da aka ɗebo waɗanda ba za a iya kulawa da su ba, mutum ya ɗauko ƴaƴa 50 60 ɗari ba za a iya kulawa da su ba, ko kuma mu da muka ce a'a su zauna a gaban iyayensu su samu kulawa ta musamman kamar yadda ɗanki da ɗana da ɗan gwamna da ɗan majalisa zai samu kulawa. Me yasa sai ƴaƴan mutum ki sun rage sannan ba waɗannan ƴaƴan duk kuma ba ma kallon irin wannan, domin shi ma kanshi wannan zalunci ne kuma haƙƙi ne. Domin yaran nan idan kika duba za ki ga ba sa samun kulawar da ya kamata su samu. Yanzu ƴaƴanki da ƴaƴana da ƴaƴan shugaban ƙasa da ƴaƴan gwamna da jikokinmu da sauransu a Islamiyya suke zuwa, ba su samu ilimin addini ba, ko kuma ba sa yin larabci. Yanzu za ki ga ƙanana yara ma suna zuwa wannan Islamiyya suna samun larabci, kuma suna karatun Qur'ani. Wannan ya bambanta ne, shi wannan addinin ba duka ɗaya ba ne. To me yasa za a sai an azabtar da yara ko an ɗauko su suna gararan ba sai ƴaƴan mu sun ci sun rage sannan su ɗauka su ba su? Me yasa za mu ƙasƙantar da su, mu wulaƙantar da su? Sannan ki duba ki gani cewa idan yau kika tafi karkara, ƴaƴan da aka ɗauka aka bayar aka taho da su suna irin wannan bala ɗin, idan mutum yana da akuya ko wata kaza zai fi kulawa da ita fiye da yadda zai kula da ɗanshi. To saboda haka Hajiya, ni ina ganin cewa idan aka duba wannan abu ba karatun muka hana ba, amma tarbiyya dole tana ƙarƙashin iyaye, kulawa tana ƙarƙashin iyaye, kuma mu muna son duk yadda ɗana da ɗanki da ɗan kowa ya samu kulawa ta musamman, muna son ƴaƴan kowa da kowa su ma su samu irin wannan kulawa.
To wani irin hukunci aka tanadar da wa iyaye da suka bijirewa shi wannan tsawatarwa da gwamnati ta yi?
Eh, to kin san akwai dokoki, kafin ma mu ce muna wannan doka ta maganan magana karatu da muke yi, muna akwai doka ta kare haƙƙin yara. Idan za ki tuna an yi ta kaiwa da kawowa da aka yi fito da dokar nan ta wanda ake kira ta Rights Act, mutane ba su yarda da ita ba, amma kuma har yanzu waɗansu jihohin ma ba su yarda sun sa hannu ba. Amma kamar mu a jihar Kaduna an riga an duba ta, kuma an ga menene ya kamata haƙƙin yara, kare musu haƙƙinsu da tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce, sun samu lafiya ingantacce, an kare su daga duk wata annoba da za ta same su. To shi ne cikin wannan kundi na wannan kare haƙƙin yara, wanda mu a nan Kaduna muna kiran shi Child Welfare and Protection Law. Saboda yanzu haka na tabbatar Hajiya ke kanki kin san cewa akwai tashin hankali irin yadda kika ga cewa an nemi ƴaƴa fyaɗe da sauransu. To wanda yake gaban iyayen shi kenan ma aka yi ma wannan, balaga wanda yake gararan ba akan titi. Duk irin waɗannan abubuwan ne shi ne gwamnatin jihar Kaduna take kokarin ta tabbatar cewa ta kare, kuma mu tabbatar cewa iyaye suna ƙara sa ido kan.
To da ƙarshe Hajiya, a ɗan jan hankali ga iyaye a matsayinki na mai kula da walwalar jama'ar jihar Kaduna ga baki ɗaya, musamman mata da yara, akan yadda za a lallashi iyaye ɗin da cewa su bi dokokin gwamnati ɗin na cewa an guduka da oda akan maganan rashin kai yara makarantan allo?
To Hajiya, na farko zan ce miki ni kafin in kai na wannan kujera da nake kai, zan yi magana a matsayina na uwa. Ina da ƴaƴa, ina da jikoki Hajiya. Yanda ba zan so wani abu ya taɓa su ba, haka ba zan so wannan kujera da nake kai na yi rantsuwa, kuma dukkan mu a gwamnatance mun yi rantsuwa da addini da muka yarda da shi cewa za mu yi adalci bisa kan kowa. Saboda haka ina jawo hankali iyaye cewa wannan ba mu yi shi da mugun nufi ba, kuma wannan ba mu yi shi domin wulaƙanci ba, amma yanda ake wulaƙanta yara da kuma yanda ake yi mana gori ana zagi mu, muna fata cewa jama'a za su dubi irin wannan, kuma su dubi haƙƙin yaran nan, su dubi yanda suke gararan ba akan titi da yanda kuma ba sa samun kulawa. Mu abinda muke so a jihar Kaduna shine a kula da yara, a tabbatar cewa duk abin da dana da danki da ƴaƴanmu da jikokinmu suka samu, to ƴaƴan kowa ma su samu haka, nan ko da ƴaƴan talaka ne. Ba mu san mu ga akwai bambanci a cikin rayuwar yaran baje har sabuna.
To Hajiya, mun gode kwarai.
Makahi passenger samakahi atun lo ado kar daji barlatin kula da baban makarali mami kula ta gama kahon doki.
Yanzu kuma ga rahoton da wakilin sashen Hausa daga Sokoto ya hada mana akan matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka akan almajirci.
Matakin da gwamnati ta doka shine kowace makarantar allo za a aza mata sharuɗa na tabbatar da tana iya bayar da karatu ga yara ba sai sun fita yawon barace-barace ba. Dr. Umar Altin Aliyu Dandanmahe shine sakataren zattasuwa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar Sokoto, kuma jagoran aiwatar da wannan tsarin.
Mun ilimi ne, don haka ba mu da shiri na wai koras almajire ko da ba yan jiha bane, inda sun muka aida sun sharuɗa al'umma su fahimci abin cewa yara ne ake yi bai zama ajiyar ba. Da su masu makarantun sun al'umma da abin da ake fata abin cewa mun karatu dole ne a rike shi ka abin ruwa shi daliban nan suna zama kowa. To wannan shi muke fatan a kama haɗin kan al'umma da kowa da kowa a shigo a bada a fahimci abin, kuma a bamu haɗin kai da goma baya don mu gaje mu dabbaka wannan tsarin insha Allah.
A can baya ma an yi ta ɗaukar matakai na kyautata tsarin karatun Alkur'ani wanda har ya kai ga samar da makarantun nan tsangaya, amma wannan tsarin bai hana yara barace-barace ba. Wannan sabon tsarin kuwa gwamnati ta ce ta ɗauko shi ne daga ƙasar Indonesia, kuma ana sa ran zai hana yara yawon barace-barace.
Su kan su magantu allo ne irin da garin mu da su ne aka ɗaukaka, wasu ma su kai matsayin jami'o'i yanzu. Jami'o'i kuma su ba da kowane fannin ilimi har na kimiyya har likitanci kuma suna basuwa. Amma kuma ana nakatun addini kuma a tarbiyyar addini. Wannan tsari ne muka ɗa'aro muka nemi ku tsarima mu ga za mu yi mu taimaka musu makarantun. Ba wai za a je a gina makaranta ba ce. Wannan na Allah, wannan su ne ake so a ɗaukaka.
To ko yaya masana ke kallon aiwatar da wannan tsarin anan Sokoto? Wannan ita ce tambayar da nema Professor Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halin dan Adam a Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke garin birnin Kebbi.
Bin da ita gwamnatin Sokoto take yi yanzu, yunkurin da ta yi abu ne da ya kamata tuntuni a yi, amma tuna bayan har yanzu ta yunkura za ta yi. Abin yabawa ne, ya kamata ita gwamnatin Sokoto ta fara da ɗaukan ƙididdigan almajiran nan na ɗaya kenan. Don wasu da yawa da wani bincike da muka yi ya nuna da yawa daga ciki ba 'yan Sokoton ba ne, daga jihohi ne makwabta da kuma wasu ma daga jamhuriyar Nijar. Ya kamata ya kasance cewa ita gwamnatin Sokoto ta tuntubi makwabtanmu kamar su jihar Zamfara, jihar Katsina, jihar Kebbi da sauransu. Don abin da ke faruwa cewa shi ne in har nata ta yi nasara za ka ga almajirana ana ta kawo su daga sauran jihohi, kaga sai abin ya zo ya yi wa ita jihar Sokoto ruwan dare. Ya kasa ya kamata sauran jihohi ma dauki waɗannan matakai.
A wani labarin kuma an mayar da almajirai 33 Sokoto daga garin Zaria na jihar Kaduna, kuma an killace su a sansanin horar da matasa masu hidimar ƙasa da ke garin Wamako. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa 11 daga cikinsu suna ɗauke da cutar COVID-19, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Muhammad Ali Annami ya shaida min.
Sannan muna da almajirai guda 11, sannan muna da kes guda patient ne a nan Udu. Ai maganar da ake cewa an rabu ai ba wai kenan ba za a saki samun kes ba.
Samun sabbin cutukan COVID-19 guda 12 a jihar Sokoto ya mayar da hannu agogo baya ga murnar da jama'a ke yi cewa jihar Sokoto babu cutar coronavirus. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Amina, kin ji yadda gwamnatin jihar Sokoto ta tunkari lamarin? Abin dai na da bangarori da yawa.
Kwarai kuwa, har yanzu dai akwai muhawara. Fatan mu dai Allah ya samo mana mafita mafi alkhairi ga al'umma baki daya.
To amin.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta tayar gabatar da shirin, wato Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti, da ma dai duka waɗanda suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Ku samu kwariya, kwariya. Ku samu